Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 18 ga watan Afrilu na shekarar 2018 akan mitoci 16-25-60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To bayan kun gama jin labarai za ku ji martani da babban jam'iyyar adawa a Najeriya PDP akan kalaman da shugaba Muhammadu Buhari yayi a birnin London akan tsayawarsa takarar zaben shekarar 2019 inda ta ce akwai tufka da warwara. Haka kuma Sarfilu Hashim Gumal na tafi da maimaicin shirin ciki da gaskiya. Muna kuma dauke da sharhin wasu jaridun kasar Kamaru da sakonni da ku masu saurare kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gaba jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yan sanda a Najeriya sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla a yini na biyu da suka kwashe suna arangama da mabiya mazhabar Shia a Abuja, babban birnin kasar. Yan Shia suna zanga-zanga ne domin neman a saki shugabansu Malam Ibrahim Erzazzaki, wanda hukumomi suka kama shi tun a watan Disambar shekarar 2015. Ɗaya daga cikin jagororin kungiyar fararen hula ta Concern Nigerians, Deji Adeyanju, wanda shi ma ya shiga zanga-zangar, ya ce yan sandan sun kama mutane da dama. Yana mai jaddada cewa idan suka ci gaba da kai musu hari su ma za su ci gaba da fitowa. Sai dai jami'an tsaro ba su ce uffin ba dangane da wannan zanga-zanga da aka yi jiya Talata. Malam Erzazzaki, wanda shine shugaban mabiya mazhabar Shia, ya kasance a hannun hukumomin kasar tun bayan wata arangama da mabiyansa suka yi da dakarun Najeriya a birnin Zaria a watan Disambar 2015. Ya kuma ci gaba da kasancewa a tsare duk da wani umarni da wata kotu ta bayar na a sake shi. Barbara Bush, uwar gidan tsohon shugaban Amurka George W. Bush, ta rasu tana mai shekaru 92. Wata sanarwa da iyalan marigayiyar suka fitar a jiya Talata ta bayyana cewa Barbara ta rasu ne da yammacin jiya Talata zagaye da iyalanta. Mahaifiyata ta rasu tana mai shekaru 92. Tsohon shugaban Amurka George W. Bush, wanda ɗa ne ga marigayiyar, ya faɗa a sanarwar. Iyalan na Bush ba su ba da cikakken bayani kan rashin lafiyarta ba, amma a 'yan shekarun baya Barbara Bush ta sha fama da matsalar cutar zuciya da ta numfashi. Ta kuma kyamun cewa ta ci gaba da neman magani a 'yan shekarun da suka gabata bayan da lafiyarta ta yi taɓarɓarewa. Barbara mata ce da aka santa wajen kare mijinta da 'ya'yanta. Marigayiyar da mijinta Bush babba suna da yara 6. Ita ce uwar gidan shugaban Amurka ta biyu da mijinta ya taɓa shugabantar Amurkan. Sannan ɗanta ma ya yi shugabancin ƙasar baya ga Abigail Adams, uwar gidan tsohon shugaba John Adams, wanda shine shugaban Amurka na biyu, wacce har ila yau ɗanta John Quincy Adams shi ma ya mulki Amurka matsayin shugaban ƙasar na 6. An samu ruɗani akan ko wata tawagar ƙwararru daga ƙasashen duniya ta isa birnin Duma da ke Siriya domin tantance ko an yi amfani da makamai masu guba a wani hari da aka kai a garin kwanaki 10 da suka gabata. Kafa talabijin ɗin ƙasar ta Siriya da ƙungiyar ba da agaji ta Red Helmet kowannensu ya ba da sanarwar cewa tawagar ƙwararrun daga hukumar nan mai haramta yin amfani da makamai masu guba ta OPCW ta isa birnin na Duma. Sai dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce ƙwararrun ba su shiga birnin ba. Amma jakadan Siriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Bashar Ja'afari ya faɗa wa kwamitin tsaro na majalisar cewa tawagar ta samu shiga Duman a jiya Talata. A dai ranar Asabar, wato ranar da Amurka da Birtaniya da Faransa suka kai hari a kan Siriya, ƙwararrun hukumar ta OPCW suka isa ƙasar ta Siriya. Sai dai da farko ba a ba su damar danganawa da birnin na Duma ba, wanda ke kusa da Damascus, babban birnin Siriya, a yankurin da suke yi na ƙoƙarin gano ko an kai hari da makamai masu guba a ranar 7 ga watan nan na Afrilu. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya nanata cewa Rasha na da hannu dumu-dumu a harin.
Construit méthodiquement l'incapacité de la communauté internationale.
Shugaban Macron ke ne ke cewa lalle Rasha na da hannu, kuma na faɗa wa shugaba Putin da safe ba wai da kansu suka yi amfani da sinadarin chlorine mai guba ba, sun dai yi wani disadabara ne na hana ƙasashen duniya daƙile amfani da makaman masu guba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar leken asiri ta Amurka wato CIA Mike Pompeo ya kai wata ziyara birnin Pyongyang cikin sirri inda ya je domin ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a cewar wasu majiyoyin kafafen yaɗa labarai. Wannan ziyarar sharafage ce ga tattaunawa ta kai tsaye da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim wacce ta gudana a lokacin bikin Easter a cewar wasu jami'ai da ba a bayyana sunansu ba a kafofin yaɗa labaran da suka rawaito wannan labari. Tun da farko dama shugaba Trump ya taɓa bayyana cewa Amurka ta tattauna da shugabannin Koriya ta Arewan. Shugaba Trump ya bayyana hakan ne yayin da yake karɓar bakuncin Prime Minister Japan Shinzo Abe a jihar Florida. Sai dai ba tare da ɓata lokaci ba, sakataren yaɗa labarai a fadar gwamnati ta White House Sarah Huckabee Sanders ta musanta cewa wata ganawa ta kai tsaye ta wakana tsakanin Trump da Kim ko kuma da wasu manyan jami'an Koriya ta Arewan. Tun gabanin haka dai Prime Minister Shinzo Abe ya yabi Trump saboda amincewa da ya yi ya tattauna da Kim. Shagon sayar da shayin zamani na Starbucks ya ce a ranar 29 ga watan Mayu zai rufe shagunansa sama da 8,000 a duk faɗin Amurka domin ilmantar da ma'aikatansa kan illolin nuna warin launin fata. Wannan wani mataki ne da kamfanin na Starbucks ya ce zai ɗauka domin kare aukuwar halayen nuna wariya. Wannan sanarwa na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da aka kama wasu maza Amurkawa baƙaƙen fata a cikin shagon, waɗanda suka zauna a cikin shagon Starbucks da ke birnin Philadelphia. Na'urar ɗaukan hoton bidiyo ta ɗauki wannan kame lamarin da ya karaɗe kafafun sada zumunta ya kuma haifar da bore tare da ƙauracewa shagunan kamfanin na Starbucks wanda ya fice wajen sayar da shayin gahawa ko kuma kofi. Mai magana da yawun kamfanin kenan Camille Himes take cewa muna iya bakin ƙoƙarinmu a kowace rana domin mu ga mun samar da yanayi da zai yi lale marhaban da kowa da kowa. Mun san cewa akwai jin aiki a gabanmu. Wannan lamari ya bukanta mun rai matuƙa, ina kuma mai da na sanin aukuwar wannan lamari.
Mahmud Lalo kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, biyo bayan kalamai da shugaban Muhammadu Buhari ya yi a birnin London game da batun tsayawarsa a zaben shekarar 2019. Yanzu haka babban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta maida martani inda take cewa akwai tufka da warwara a cikin zancen shugaban. Ga dai rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Babban jam'iyyar adawa ta PDP dai ta ce ma za ta maida martani ne bayan shugaba Muhammadu Buhari ya samu tikiti na jam'iyyar APC na tsayawa takarar zabe, ba wai kawai domin ya ce zai sake tsayawa ba. Jami'ar ta baki mai magana da yawun shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya Shehu Yusuf Kura ya ce jam'iyyar ta PDP ba ta ma fargaba sake tsayawa takarar Muhammadu Buhari domin kuwa ce wasu ai jiki magayi.
To Ibrahim, kamar yadda muka faɗa tun lokacin da Buhari ya faɗa cewa wannan matsala ce da ta shafi Buhari, ta shafi jam'iyyarsa. Saboda me? Saboda ai sai ya zama dan takara, sannan ne ma za mu san me za mu faɗa. Amma kuma ka san ya je London kuma yana cewa shi kamar ya faɗa ne ba da niyyar abinda ake zato ba, ya faɗa ne saboda siyasa ta yi kamari. Na farko ma dai yanzu ba mu san da gaske yake ko ba da gaske yake ba, ya faɗa cewa saboda wasu dalilai na cikin gida na siyasa ne ya faɗa, kamar yadda ya faɗa Prime Minister Britania. Sannan kuma a gida ya faɗa cewa saboda mutane sun dame shi ne da ya tsaya. Haka kakakinsa ya faɗa cewa akwai mutane da suke daminsa ya tsaya, sannan kuma akwai wasu ayyuka da ifara waɗanda bai kammala ba. To wataƙila nan gaba zai bayanin waɗannan ayyuka, waɗannan ayyuka ne ya fara waɗanda bai kammala ba, waɗanda yake so a sake ba shi shekaru huɗu. Mu dai mun san ayyukan da ya fara kuma ya kammala. Kowa ya san farashin mai ya tashi na fetur, kowa ya san farashin man gyada ya tashi, kowa ya san farashin manja ya tashi, kowa ya san kudin kujeran maka ya tashi, kowa ya san ana talauci da fatara da yunwa a ƙasar nan. Waɗannan mun tabbatar da cewa an same su a lokacin Buhari. Waɗanda ba a samu din ba wataƙila su zai zo yi bayani nan gaba. Amma dai koma menene PDP matsayinta shine mu jira mu gani waye dan takarar jam'iyyar APC a zaben da za a yi baki. A lokacin nan ne zamu fito da dabara da hikimar mu da kuma tsarin da muka yi na tunkararsa. Amma yanzu babu tabbas Buhari ne zai yi ko ko yanzu inda ya nuna kafi aka rayar cewa kuma yanzu ba zai yi ba.
To yalla bai ko me za ku ce game da sunayen da aka fitar na yan jam'iyyar ku ta PDP da ake ma zargin su ne suka washe kudaden Najeriya a yanzu?
A'a, zancen fito da list ai wannan shirme ne. Ai wannan ma mun yi magana akan sa. Yanzu mu sai mu zauna mu ce da wani da wance da wani da wani barayi ne tunda akwai ministocin da yanzu suke aiki a gwamnatin Buhari wanda suka rike makamai na gwanoni a jihohinsu wanda jihohinsu suka kafa kwamitin bincike suka same su da laifin almundahana amma tunda ba kotu ce ta yanke musu hukunci ba bamu isa mu ce barayi bane to haka wannan list da suka fitar shirme ne zance ne kawai na magagi da rashin sanin ya kamata zancen cewa kuma wai sun zo sun tadda kasa a lalace kamar inda na gaya maka tattalin arzikin mu shine mafi daukaka a Afirka
to sai dai kuma yayin da NPDP ke mazargin cewa ƴan Najeriya na wahala a yanzu tuni ƴan gani kashenin Buhari suka so magangami a jihohi domin talata gwanin su kamar yadda Yakubu Gomez da ma wasu kusoshin APC suka jagoranci wani gangami a Jalin Gofa da jihar Taraba
yadda Buhari ya sake tsayawa zabe a 2019 ko ba abin da ya kamata mu yi a jihar Taraba illa iyaka mu cewa baba Buhari ko yana so ko baya so ya zo ya sake tsayawa wannan zabe saboda wannan aiki in Allah ya yarda ya karasa shi
koma da menene dai shugaba Buhari ya ko sanar da cewa zai ma tsaya takara bayan da aka shafe watanni ana ta babar ko zai sake tsayawa ko kuma wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa madalla da fatan an shakata da wannan wakar kada a sha'afa waɗannan shirye-shirye na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 3 ne da minti 13 na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum Filin ciki da gaskiya zai leka birnin Kano a tarayyar Najeriya. Domin yadda wani al'amari ya faru a unguwar Dorayi, inda wata hatsaniyar ta faru tsakanin wasu matasa biyu. Lamarin da ya sanadiyar gura daga cikin su, barin jikinsa ya shanye. Wannan batu dai ya kai ga ofishin ƴan sanda na sharaɗa, kuma ƙarshe aka gabatar da lamarin gaban kotunan shari'ar musulunci na Kano, farawa da kotun da ke kofar kudu ta gidan mai martaba sarkin Kano. Da ta ƴan alluna da kuma babbar kotun shari'ar musulunci da ke bakin kasuwa. Sai dai Malam Aminu Inuwa da ke zama mahaifin yaran da aka sara a kunyar kai. Har ma abin ya shafi jijiyoyin da ke kai sakon aiki zuwa ga hannunsa da kafarsa ta dama. Ya zargi alƙalan da suka yi wannan shari'a da yi masa walawala. Saboda cimma buƙatar abokin aikinsu wanda yake da alaƙa ta auratayya da yaran da ya buga wa ɗansa makami har ya nakasa shi. A hirarsa da wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari, Malam Aminu Inuwa ya fara ne da bada tarihin yadda lamarin ya faru, kama daga ɗawainiyar asibiti domin neman magani zuwa jeka ga dawo na zirga-zirga.
Sunana Aminu Inuwa Ahmad, ma'aikaci a FCE Kano. Dan nake karantarwa
ina kike zaure
a Dorayi unguwar Dorayi hanyar fa shekara inda ake cewa karshen waya nan haka gida na yake akwai dana sunansa Awwal Awwal Aminu da aka sara da manjagara ranar 16 ga watan March na shekarar 2016 aka sa'ar mun da kuma ya dan na zo ya rasa sashi barin sa na dama hannunsa da kafarsa babu sata babu mai ta aka masa wannan sarin akan kawai an zage shi an cin yayi sai rama irama zagi shi kuma wanda ya sare shi ne yake yana da gata mun je kotu domin na sha wahala
menene ya hada su
magana ake yi akan aski dana yana wani yaro ina ba shawara cewa wannan askin da yayi bai dace da kansa ba domin a gaban iyayensa ne bai zo na asibiti yaron almajiri ne shi kuma yaron sai ya rika murmushi shi kuma mai sare yana shan gefe kidan ka na jiyo kawai sai hawo tura dana ashir dana ya tambaye shi akan me kake zagi na ci an zage ka din ka rama mana ina ruwanka da askin sa askin nan ina ruwanka da shi da zaka ga cewa bai kamata ba sai dana ya ce musu to ai askin nan ba kanka yake ba kuma ba kai kai masa askin kuma ba shi dangantaka da kai kuma maganar miki ba ta shafe ka ba to dan me zaka zagi na ci ka rama zuciya ba ta da shi dana ya rama zagi shine zo ya caci mu dan na hafi ko kawai yayye ka da shi ya kasa da yara suka yi dariya sai ransa ya baci sai ya rika caci yana kashe ka sai yana kashe ka dan akwai a gaban shi akwai wannan manya suka ji suka zo suka raba bayan an raba wannan hayaniyar wani ya tuma sai ku me kai masa yake maka irin wannan mugun baki yana gaya masa wallahi ba abin da yasa kake zagin ubana kawai sai ji an buge shi aka ashe manjagara ce ya kwato daga hannun wani yaro yana aikin kwata ya sare dan na da ita ya fada kwata sai sake binsa cin kwata sai sake buga mu dana dai su ma yake bisa abin da yake ba sannan ya da manjagara ya fita da gudu a ciki aka samu wasu malafai suka koye manjagara to tun daga nan shine muka shiga wahala mun je wajen yan sanda
to da haka ta faru kana wurin ne ko kuma a labari aka ga maka
ina gida sai aka ji aka ga matata to gida na bangare biyu ne to ina ɗaya bangaren kamar matattawa sai ita uwar yaron na ta buga mun waya ce kana ina ne sai na ce ina gida ce auto kana ma gida to maza fita an sara abba to shine fitar da nayi a guje na je na taron jama'a kowa yayi shiru yana to ko an kashe shi ne dana ni ba da baki ba abin ya daure mun kai da naje na ganshi cikin jini a zaman kofar wani chemist nace kai ko waye sare shi me ya faru suka ce ai kaji nace to ba kuma muce da shi nace da wani mai chemist Allah ku zaka tsaya da wannan jinin sai ci annan magana sai da asibiti zamu tafi asibiti sai wani mutum ban taba ganin sa ba sai ce ni alhaji a gaba na kai abin nan naji sun dake ta zai kashe shi lalle abin nan ka dau mataki har na sa an tafi da shi a daidai da sahu bakin titi inda ake da wannan asibiti private sai nace a to a kira su a dawo shi ne muka wuce police station na Sharada a police station na Sharada kuma sun gaya musu ga abin da ya auku aka ba mu dan sanda sannan muka wuce zuwa asibitin Murtala inda anan ne aka yi masa dinki da allurai da sauransu sannan muka dawo gida kwana tara da wannan abin sai jikinsa kuma sai ya canza tafiyarsa ta canza ranar wata asabar kawai sai yaro ya hau jijjiga sai suma tun daga nan shi ne muka shiga tashin hankali ya rasa hannunsa na dama wasu dama sai dai zama ma sai da ya koya tafiya ma sai da ya koya
a daidai lokacin da kuka je asibiti akai masa magani shi yaron kun tuntubi ko kuma su yan sanda sun tuntubi iyayensa ne ko sun kira iyayensa ko ko a tunda dai an yi wa danka magani shikenan ka baka kula su ba
eh da akai wannan yan sanda suka ga abin da ya auku suka kama yaro suka saya shi
shi wanda yayi
wanda ya sara aka tsare shi washe gari suka je suka shiga suka fita aka sako yaro ni kuma na jana take cikici na dana saboda gaba ɗaya ma
kamar yaya suka shiga suka fita
to zuwa suka sami yan sanda ne suka ta dai neman dai za a dai a fahimci jura kaza kaza waye shikenan sai aka ce to
kai ba an kamo yaron an kira ka misali su yan sanda sun kira ka domin a tattauna wannan batu
an kirawo ni da nazo muka zauna aka tattauna sai shi uban yaro da wani babban wan sai suka ci a gaban yan sanda su sun dau nauyin dana duk wani abu na gudu shafi magani su za su yi dan Allah da annabi ne a guri kar a kai mu kotu nace to shikenan na dauke kai to na zaci za su yi din sai suka zira min ido
wai shi yaran nan ma ya sunansa kuma sanan a nan ungo ku yake yana da iyaye makwabtanka ne ko kuma ungo ɗaya kuke ko kuma ya akai
makota na ne yaran sunansa Ibrahim mahaifinsa kuma mutum Niger ne aka ce ya zo ya yi aure ya haifi ƴaƴa dan ni na riga su ma zama ma unguwar Dorai ni dan unguwar Kudilawa ne cikin birnin Kano zama ya kai ni Dorai ne sai gida ne gini to sai suka zo suka ce shikenan ba wani abu su za su kula da duk wani abu amma ina iska zai
shi baban mahaifin yaran
kenan shi mahaifin yaran shi baban wannan yaran
a gaban yan sanda kuka wannan yarjejeniya kenan
a gaban yan sanda suka nuna cewa za su yi komai din
daga baya suka nuna ko kuma a rubutacce yarjejeniya aka kowa ya sa hannu kai da su
eh a ba mu rubutu ba tsakanin mu da su in banda statement yan sanda suka dauka na abubuwan da suka wakana ba wata riya da muka yi tsakanin mu da wayannan mutane
to tunda ya dawo alƙawari a gaban yan sanda ya cika ya ci gaba da cika kula da sha'anin lafiya tunda ka ce an je asibiti
tunda suka ba da naira 17,500 ba su ƙara ba da kofi cika ba
kenan daga shi asibitin Murtala da kuka kwana tara misali kuka dawo gida sannan kuma daga baya kuka tafi asibitin Malam Aminu Kano
a Murtala ba mu kwana ba amma da aka kwana tara a gida shine da jikin ya rikice gaba ɗaya shine muka tafi asibitin Aminu Kano ta asibitin Aminu Kano
to lokacin da kuka je asibitin Aminu Kano kun cimma wancan alƙawari da shi mahaifin shi Ibrahim yayi
eh
a gaban yan sanda
ba a cimma alƙawarin ba saboda wannan 17,000 din da na magana ita ce kawai suka kawo ko ba su ƙara ko kobo akai ba suka bani da wahala ni kuma na kai saboda miliyan akan yaran nan
a daidai wannan lokaci ne suka kai gudunmuwar naira 17,000
a lokacin da aka kwantar da mu aka ce za a wa yaro hoto na kwala kuma tana 30,000
asibitin koyarwa na malami
Aminu Kano da na yi wa wansa waya na ce ga abin da aka ce sai ya ce zai aiko da kuɗi can sai aiko da wannan naira 17,000 da 500 ce to gashi nan wani sai in nemi wacce ko ai wa yaron hoton wayan wannan kuɗin hoto ma kawai kenan banda kuma kuɗin su kuɗin gado da sauransu da kwanaki da muka yi a Aminu Kano
kwana nawa kuka yi a Malam Aminu Kano
ai ba zan iya lissafa kwana nawa muka yi ban kwanakin da yawa amma akwai receipts da suke nuna ya kwanakin da muka yi
can ka ce wato sun sace muku hoton na'ura da aka dau hoton kan yara ya a daidai wannan lokaci ne aka dau wannan abin bayan ya biya sun ba da wannan gudunmuwar ne 17,000 ne
bayan sun ba da gudunmuwar 17,000 ne kuma suka fake mu suka sace hoton sai da ta kai ga za a je kotu a kotun sannan suka fito da hoton wasu ma suna da shaidar likita ne ce yaro ya warke bisa kuma ka'ida
to shi wayewar hoton nan me ya nuna ne
hoton ya nuna saran da aka yi wa dana shine ya jawo dana ya rasa hannun dama da kafar dama
idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ci gaba da sauraron bahasin Malam Aminu Inuwa wanda aka sari ɗansa aka har ta kai ga barin jikinsa na dama ya daina aiki yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwali ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa mu kasance lafiya.
Tuma dalla a gaida Sarfil Hashin Gumil yanzu kuma ga sharihin jaridun ƙasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Tribune an da ta yato mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Moussa Biya ya bayyana sunayen yan majalisar dattawan kasar guda 30 wanda tsarin kundin mulkin kasar jamhuriyar Cameroon ya bashi izinin nadawa shugaba Biya ya mika wa jami'in adawan kasar guda 7 haɗi da jami'ar FDC mai mulkin kasar jaridan Informatin an da ita ma ta labarta mana cewar kotun da ke binciken manyan barayin gwamnatin kasar jamhuriyar Cameroon TCS ya fara farauto miliyar biyu wanda tsohon ministan karfin wutar lantarkin kasar Kamaru da ruwan shan kasar a Tanganyika ya yi rubutu ciki a kansu sai jaridan The Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da tace zaratan sojojin kasar ta Kamaru na biyar sun samu nasarar tone waɗansu nakiyoyi guda biyar wanda maharan Boko Haram suka binne a garin Kerawa da kuma ƙauyen Kagara har ila yau dai a cikin jaridar ta ayyana mana cewar gwamnatin jihar Adamawan kasar jamhuriyar Kamaru ta mikawa matasa na jahan miliyan 110 na sefar kasar domin tallafa musu wajen gudanar da ayyukan su na yau da kullum. Jaridan Independent kuma ta fallasa mana cewar hukumar kula da gina gidaje a kasar Kamaru wanda ake ginawa marasa karfi da kananan ma'aikata na kasar ministan Ernest Dicom ya ce ya gano cewar an yi almundahana da miliyar 400 na sefar kasar jamhuriyar Kamaru yanzu yana bukatar cewar a danko masa ƴan kwangilar sai kuma jaridan FVA anda ita ma cewa ta yi shugaban kasar Kamaru Musta Biya ya lashi takwabin danko duk masu ruda ciki akan kudin gwamnatin kasar Biya yace yanzu dai babu sani babu sabo jaridan Lesuwar kuma ta hango mana cewar kungiyar Amnesty International ta bayyana cewar ƴan kasar jamhuriyar Kamaru guda 235 ne ake musu barazanar kisa a kasar a cikin shekara na 2018 din nan sai kuma jaridan Economy anda ita kuma cewa ta yi shekaran 2018 din nan rashin nahiyar Afirka sun sake kulle sabuwar alaka da kasar Sin musamman ma wajen haɓaka harkokin kasuwanci a tsakanin su sai jaridan Gideon anda ita ma ta shaida mana cewar gwamnatin kasar Canada ta tallafa wa mazauna a yankin tafkin Chadi da makudan kudade har miliyar 14 na sefan kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya domin saya musu kayayyakin masarufi jaridan La Nouvelle kuma ta hango mana cewar sabon ministan kudi na kasar jamhuriyar Kamaru Louis Paul Mutaze ya fara fatattakan waɗansu ma'aikatan foge a wannan hukumar zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Mutation inda tace ƴan majalisar dattawan kasar jamhuriyar Kamaru guda 100 za su rantsuwan fara aikin su a ranar 24 ga watan Afrilu 2018 din nan a majalisar dake kafa a birnin Yaounde Mahama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
to ba da Allah gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ka aika mana
Assalamu alaikum BOE Hausa sunana Yunus Tanko daga Bani'an Baka dake jihar Niger to da farko ra'ayina zai zuwa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari fata alkhairi wannan ziyara da yake kasashen Turai da fata Allah ya sa wannan ziyara da yake yi ya zama wa Najeriya alkhairi kuma gayyatar sa da an kai a kasar America ubangijin Allah ya sa duk abin da za su tattauna ya zama mana abu ne da za sa Najeriya ta ci gaba
assalamu alaikum sashen Hausa BOE sunana Alhaji Umar Zangara Chief Grade Operation Ministry of State Nigeria ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya ina kira da ƴan Najeriya da arewa masu hankali musulmi da kirista su fahimci abin da ka faru a ƙasashen duniya a ƙasashen yamma ba abin da suka samu gaba illa su wargaza haɗin kan jama'a ku duba Sudan ta kudu duba Siriya abin da ke faruwa da dama da ta hada mu fada tsakanin musulmi da kirista na arewa
assalamu alaikum sashi hausan murya Amurka me magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau ina so mu girma shugaban kasa Muhammadu Buhari shugaban kasar talakawa kuma shugaba mai adalci da kai koyi da gwamnatin kasar China wani yin hukuncin da zai kawo ƙaryar zalunci da ɗiban dukiyar al'umma da wasu maɓiya ƙasar nan suke yi.
To madalla yanzu kan ga labarai a takaice.
Barbara Bush, uwar gidan tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush ta rasu tana mai shekaru 92. Wata sanarwa da iyalan marigayiyar suka fitar a jiya Talata ta bayyana cewa Barbara ta rasu ne da yammacin jiya Talata zagaye da iyalanta. Iyalan na Bush ba su ba da cikakken bayani kan rashin lafiyarta ba, amma a 'yan shekarun baya Barbara ta sha fama da matsalar cutar zuciya da ta numfashi. Shugaban hukumar leƙen asiri ta Amurka wato CIA Mike Pompeo ya kai wata ziyara birnin Pyongyang cikin sirri inda ya je domin ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a cewar wasu majiyoyin kafafen yaɗa labarai.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu ɗauki da sauran rahotanni da shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni da injiniyanmu na wannan hantsin Darrell Smith Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku sai anjima. Assalamu alaikum.